بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته iyayenmu mata da sauran mahalarta wannan masallaci mai albarka a wannan gari na malumfashi ina wa kowa barka da safiya a wannan rana ta Alhamis wanda ita ce 2 ga watan Rajab shekarar Hijira 1446 wanda kuma yayi daidai da lissafin 2 ga watan Janairu 2025 kamar yadda mai gabatarwa ya ambata mun haɗu ne da munasabar yi wa junanmu nasiha da tunatarwa sakamakon ɗaya daga cikin malamanmu a wannan gari da Allah ya azurta shi da ƴaƴa waɗanda zai musu aure har guda 2 muna fata Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a cikin wannan aure da za a kulla Allah ya bashi irin ladan da yake baiwa waɗanda suka yi tarbiyyar ƴaƴan su har suka kai su gidan aure lafiya lau manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi alƙawarin lada babba ga mutumin da ya iya tarbiyyar akalla ƴaƴa mata guda 2 har ya mika su zuwa gidan auren su cikin mutuncin su da karamar su to Allah ya sa mu rabota da irin wannan ladaddakin da sauran masu ƴaƴa Allah ya ba su mazaje na gari an ce matashiyar wannan magana ita ce wato gudumuwar mace ga mijinta darsa daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan matashiya ce mai fadi kwarai da gaske domin kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri mata da yawa wanda ya rasu ya bar su suka yi mai takaba mutun tara akwai guda 2 da suka riga shi rasuwa Allah ya kara musu yadda ga baki daya to da aka ce waɗannan duka yanzu kowace sai an kalli gudumo da ta bayar kowanne ya ishi darasi mai zaman kansa akwai da an rayu da ita shekaru 8-10 ko wanda sun rayu shekara 3-4 ko 5 ina ganin a cikin wannan awa guda daya za dai mu danyi wato dauraya ne akan wannan matashiya gurgudan hali da fatan Allah ya sa mu amfana da abin da zamu ji abu na farko da nake so ne mana matashiya da shi akai shine wato ita mace a matsayinta na uwar gida mai daki ga namiji tana da muhimmanci kwarai ga rayuwar mutum tana da muhimmanci na musamman ga rayuwar mutumin da yake jagora kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar duk wani malami mai wa'azi ko duk wani jagaba ko mai sarauta ko wani limami wato duk wani mutum da za a kalle shi a cikin al'umma da daraja to daga cikin cikamakin darajar sa ya kasance mu abocin iyali ne na san ba zai yiwu misali a ce a samu kamar anan garin malin fashi ko na gari makamancin haka a ce duk manyan garin wasu mutane ne marasa iyalai a ce da limamai da sarkin gari da dattawa a samu ba su da iyali kamar yadda watakila sauran matasa suke marasa iyalai ha inda tsautsayi zai sa wani jagoranci ya kawo kan wani a cikin mutane sai aka tarar ba shi da iyali to a daidai lokacin za a yi tunanin lalle ya kamata ya samu iyali saboda ya zama mutum kamili kun ga akwai muhimmanci sosai a ce wanda yake jagora ko shugaba ko duk wani mutum da yake so a ganshi da mutunci a cikin al'umma to akwai muhimmanci a ce ma'abucin iyali ne shi yasa zamu ga cewa Allah madaukakin sarki da ya halicci halitta ta farko Adamu alaihi salam abu na gaba da aka fara halitta masa kafin akai ga shiga aljanna din kafin akai ga yin duk wani abu sai da ka halitta masa abokiyar zama Allah ya ce ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha ubangiji ya ce ya ku mutane ku ji tsoron Allah madaukakin sarki da ya halicce ku daga rai daya shine Adamu alaihi salam wa khalaqa minha zawjaha nan take kuma daga halittarsa Allah ya halitta masa matarsa kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayyana aka halicce ta daga wato wani kashi cikin sashen kasusuwan halkarinsa irin wannan aya ta maimaito a wurare kamar cikin A'raf huwallazi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha sai aka fadi illa liyaskuna ilaiha, aka halitta masa iyalinsa dan ya samu natsuwa a tare da ita. Haka nan a cikin Az-Zumar da Allah yake cewa khalaqakum min nafsin wahida thumma ja'ala minha zawjaha, ubangiji ya halice ku daga rai guda daya sannan ya halitta ma wannan ran abokiyar rayuwarsa. Akwai wata mashahuriyar aya da ko da yaushe ake ambatanta ana magana akan muhimmancin iyali ko cikin suratu Ar-Rum da Allah yake cewa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Wannan ulfa da ake samu tsakankanin ma'aurata Allah ya ambace ta a matsayin ɗaya daga cikin manyan alamu na buwayar Allah da hikimarsa da iya tsari da Ubangiji yake da shi. Haka nan su ma annabawa a keɓance. Allah ya ba mu labarin cewa annabawa ‘yan saƙon shi waɗanda yake turowa don su fitar da mutane zuwa ga tafarki madaidaici, su ma ya sanya musu daga cikin al’adar rayuwarsu akwai iyali. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya. Allah ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, haƙiƙa mun aiko manzanni gabaninka kuma mun sanya musu zama suna da mataye, suna da iya da jikoki da sauransu. Duk waɗannan ayoyin a wannan bigiran suna iya nuna mana matsayi da muhimmancin iyali a wurin wato magidanci, musamman wanda yake jagora ko mai gabata a cikin al'umma. Daga cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zamu yi ambata a wannan gaba har ila yau, akwai hadisin da Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito a cikin Musnad daga Abu Ayyuba Al-Ansari, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arba'un min sunanil mursalina, abubuwa guda hudu suna daga cikin al'adar annabawa da manzanni. At-ta'attur, amfani da turare, ba sa zama cikin datti ko warin jiki saboda suna yin baki mala'iku da ke kawo musu wahayi. Wan nikah, da kuma aure. Was siwak, da aswaki. Wal hina, da kuma amfani da lalle kamar su saka a jikin gyambansu ko makamancin haka. Hakanan al-Imamu Ibn Hibban ya ruwaito a cikin littafinsa Sahih Ibn Hibban da isnadi wanda malamai suka ce mai inganci ne daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yadda, Abu Sa'd ibn Abi Waqqas afwan, yace daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce arba'un min as-sa'ada, abubuwa guda hudu suna daga cikin ababen jin dadin rayuwar duniya. Na farkon su da aka ambata shine annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mar'atu salihah, mace ta gari, ingantacciyar mace wacce take da dabi'a mai kyau, take wato kulawa da mijinta, take jin tsoron ubangijinta, take kiyaye dokokin da Allah ya daura mata na kulawa da iyalanta, to wannan tana daga cikin tambarin more rayuwar duniya wanda duk Allah ya bashi ita, to ya bashi ɗaya daga cikin abubuwa guda hudu waɗanda ake moran rayuwar duniya da su. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wal maskanul wasi', da kuma wadataccen wato gida, yazo mutum yana da gida wurin rayuwarsa wanda yake ya wadaci bukatunsa. Sannan kuma wal jaru salih, da makwabci mutumin kirki wanda ba zai cutar da kai ba, ba zai ha'ince ka a cikin iyalanka ba, ba za a haɗa baki da shi a cutar da kai ba. Wal markabu alhani, da kuma abin hawa wanda yake lafiyayye. Waɗannan abubuwan guda hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce suna daga cikin abin da ke bada jin daɗin rayuwar duniya. Kun ga mace ta gari ita aka fara ambata. Akasinsu kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa arba'un min ash-shaqawa, akwai abubuwa guda hudu kuma akasin waɗannan wanda suke zama dalilin shan wahala da kunci da damuwa a rayuwar nan ta duniya, shine mace mara hali na gari, ko wurin zama mai kunci, da abin hawa mara kyau, da kuma makwabci wanda yake mutumin banza. Duk wanda Allah ya jarabce shi da wannan, to ya shiga cikin jarabawa da gwargwadon yawan su, gwargwadon jarabawa da yake da ita a rayuwarsa. To kun ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin shi na jagora na al'umma, a matsayin shi na cikamakin annabawa, Allah kuma ya aiko shi ga wannan al'umma ya yi aiki na shiryata da al'umma da fitar da ita daga wato duhun kafirci da magudanci zuwa hasken imani da musulunci. sai kuma yace ya bar wa malamai wannan aikin yace al ulama warsatul anbiya ko innal ulama warsatul anbiya su malamai lalle magada annabawa ne kuma yace annabawan nan ba su bar musu gadan kuɗi ko wata dukiya ko su ababen mallaka ba amma sun bar musu gadan wa'azi da karantawa suraka su masu wa'azi da karantawa suna zaune ne akan wato halifancin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na isar da sakon Allah saboda ake so a ga cewa sun yi koyi da take-taken sa a cikin rayuwarsa da shari'arsa da addininsa da sunnarsa da duk abin da ke da alaka da shi daga ciki din har da abin da ya shafi wato aure din saboda yana da sauki mu fahimci muhimmancin alakar wato malamai da masu wa'azi da abin da ya shafi irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gudanar da gidansa da yadda ya zauna da iyalansa da kuma irin gudunmawar da su iyalan suka bayar wanda wannan shine mahallin tattaunawar mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda na ambata mana a farko yayi auratayya na san kun sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi aure ba ɗaya ba ba biyu ba Allah ya halasta masa ya auri mata duk in ya ga yana son su umra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an nabiyyu an yastankiha khalisa Allah ya ce masa duk matar da kaga ta ce ta ba da kanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma manzo ya ga yana da kaunar ya aure ta to Allah ya yarje mishi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi waɗannan auratayya dan masalih na addini da masalih na zamantakewa da al'ummar da ya zauna da su ba wai aure ne kawai ya dinga yi haka nan na mujarradin sha'awa ta dan adam ko kuma burgewa ko shiga yayi ko kuma dan a daina kyararsa a cikin abokai ba auratayya ce yayi kowanne akwai maslaha a cikin sa babu laifi mu lissafa a gurguje matayen da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure su wanda na san galibi kuna iya tuna su ko wasu daga cikin su uwar gidansa matarsa ta farko ita ce Khadija bintu Khuwaylid radhiyallahu anha wannan mata da ya aure ta a Makka tana bazawara duk da shi yana saurayi a lokacin mace ce cikin mawadata cikin matan Makka kuma yar dangi mutum ya kirki mai arziki da kula da zumunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta ya ji dadin rayuwa da ita ta haifa mishi dukkanin ƴaƴansa in banda Ibrahim al-Mu'azzam sannan kuma bata taba zama da kishiya a ƙarƙashin igiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ma'ana har sai da ta yi wafati ta ƙaura sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sake yin aure Allah madaukakin sarki ya aiko da wahayi ta hannun mala'ika Jibrilu alaihi salam a gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa Allah ya bata aljanna Allah ya mata gida a aljanna wanda gida ne babu hayaniya a cikin shi babu surutu saboda yanayinta mace ce mai natsuwa sai Allah madaukakin sarki ya mata sakamako gwargwadon aikinta ta rasu a Makka tun kafin ayi hijira shekara ɗaya suka rasu da ammin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abdul Muttalib Nabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin damuwa sosai sakamakon rasa ta radiyallahu anha wa salawatullahi wa salamuhu alaihi daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri Sauda bintu Zam'a aka bashi shawara ya sake aure ya auri Saudatu yar Zam'a wanda ita ce ya aura kai tsaye bayan wafatin sayyidatuna Khadija radiyallahu anha wa an Sauda ita kuma ta rayu har bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi masa takaba an ce ta rasu ne a zamanin halifancin sayyidina Umar ko kuma a wani kauli a wata shekara can gaba cikin lokacin mulkin sayyidina Muawiyah ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu shekara ta 54 bayan hijira wannan ita ce matarsa ta biyu a lokaci guda bayan ya aure ta ya sake yin aure shine ya aure sayyida Aisha radiyallahu anha wadda ita ce mafi soyuwar matansa a cikinsu gabaki ɗaya in banda Khadija yana ƙaunarta ƙwarai kuma ya ma ba da labarin cewa an nuna mishi ita fiye da sau daya ana nuna masa ita a mafarki cewa ga matarka wannan matarka ce a duniya ko matarka ce a aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaunace ta sosai saboda alakar sa da babanta da kuma irin yadda take kula da shi mace ce daga cikin mafiya kyan halitta a cikin matan makka kuma yar dangi yar manyan mutane sannan kuma mace ce mai kaifin basira wanda a cikin maza ma sai an bincika labaranta suna da yawa Aisha radiyallahu anha ta rusu shekara ta 57 ne bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta dade sosai bayan rasuwarsa nabi ya aure ta a makka amma ba su tare ba sai da aka dawo madina ita kadai ce ya aura a matsayin budurwa daga nan kuma sai Hafsa bintu Umar ibn al-Khattab asayida Hafsa radiyallahu anha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ne a shekara ta 3 bayan hijira daidai lokacin da aka yi yakin Uhud ta kasance mace ce mai yawan ibada da yawan azumi da sallar dare kuma mace ce jajirtacciya kamar yadda babanta yake ta gaji wannan jajircewa daga Umar dan Khattab radiyallahu anha wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba sakin ta har ta tafi gidansu Umar ya ganta ta zo gida an sake ta ya dinga diban kasa yana watsawa a jikinsa yana cewa Umar ya shiga uku ya lalace daga yanzu ba ruwan Allah da Umar ballanta na Isa sai Allah madaukakin sarki ya aika mala'ika Jibril cewa yazo ya gaya ma sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya maida ita ɗakinta saboda tana da yawan ibada sannan kuma yace rahmatan bi Umara saboda tausayin mahaifinta wannan riwaya ce sahiha tana cikin Muslim Tabarani wanda yake nuna cewa to ya kamata sarki ya dinga tausaya ma mahaifan matarsa wajen yawan cin mutunci din nan ko zagi ko da tayi wani abu a ce tafi gidan ubanki ba daidai bane Allah yayi umarni yace a maida ta duk da ita ce tayi abin da ba daidai ba amma Allah ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a maida ta yace an inna Allah ya amurka an turaji a Hafsa rahmatan bi Umara Allah yana umarninka da ka maida Hafsa ɗakinta saboda tausayin babanta irin damuwar da ya shiga saboda an saki ta Hafsa radiyallahu anha ita ma ta rayu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har ta yi masa takaba ta rasu a shekara ta 27 ne bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kara mata yadda daga nan kuma sai Zainabu bintu Khuzaima wadda ake wa lakabi da Ummul Masakin wadda ita kuma ta rasu ne a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah shi ya mata salla bata rayu a bayansa ba daga nan kuma sai Ummu Salama bintu Umayya wadda ita ce ƙarshen rasuwa a cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun riga ta mutuwa ita ta rayu har zuwa shekara ta 62 bayan hijira ita ce ƙarshen rasuwa cikin su saboda ta karantar da ilimi mai yawa saboda dadewar ta a duniya akwai kuma Zainabu bintu Jahash wanda ita ce ita kuma ita ta fara rasuwa bayan sa a shekara ta 20 da ya rasu cikin mutanen gidansa Fatima ce ta fara rasuwa bayan watanni 6 daga nan wata cikin iyalansa ba ta sake rasuwa ba sai Zainabu bintu Jahash a shekara ta 20 bayan hijira Zainabu tana daga cikin mata masu falala a cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ne da kansa ya masa umarni cewa ya aure ta falamma gara zaidu min hawa tarin zawwajnaka sadaka tana yi wa sauran matan musamman Aisha wato ta kama da wannan falala da Allah ya mata baya ga ita sai Juwairiya bintul Harith wanda asalinta baiwa ce aka kamo ta a yakin Muraisiyya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya aure ta a shekara ta 5 bayan hijira kuma ta rusu a shekara ta 56 bayan hijira radiyallahu anha sai kuma Ummu Habiba ita ce Ramla kenan diyar Abu Sufyana radiyallahu anhu wa anha Ramla nabi ya aure ta a shekara ta 6 bayan hijira ta rusu ita kuma a shekara ta 44 bayan hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma Safiya bintu Huyay ibn Akhtab wannan wata mata ce wadda asalinta yar kabilar Yahudawa ce ita ma an kama ta ne asali a cikin bayin da aka kama a Khaibara kyakkyawar mace ce mai asali mai mutunci mai yawan kyauta da halin kirki a tsakankanin kishiyoyinta ta fuskanci jarabawa sosai saboda asalin dangantakarta da kuma irin iyayenta kun san yadda mata suke yadda kuke a irin mu'amala ta ku ta kishi to wannan ya sa ta fuskanci jarabawa sosai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan bata hakuri so da dama inna mata cewa katta damu ai ita ma babba ce ita ma tunda ƴar uwa Annabi Musa ce ita a wajen wato danginta ta rasu a halifancin Muawiya sai kuma Maimuna bintul Harith Maimuna ita ce ƙarshen matar da Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura ita ma ta dade a duniya ta rayu wajen shekara 80 a duniya tana da falala sosai to ƴan uwa iyayena mata waɗannan su ne matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya aura guda biyu ne kawai basu mai takaba ba Khadija da kuma waccan Ummul Masaki su ne kawai waɗanda ya mutu suka mutu suka bar shi a rayi sauran kuma duka taran nan kowace sai da ta masa takaba sannan suka ci gaba da karantar da addinin da ya kawo wato dan ina so mu fahimci cewa duk matar da take so ta auri malami ko ta auri malami ko mai wa'azi ko liman to ya kamata san ita ma fa member ce a harkar addini ba daidai bane a ce mijinki na san yana harkar wa'azi yana karantawa ke kuma ba a ganin ki sai a wata harka can ta daban wanda mata saba da abin da ke karantawa ke ce dillaliya ko ukaran adashi mai hada rigima ko ke ce mai gayyato masu kida a wajen biki ko ke ce mai zuwa gidan ƴar yakki in za a mata kishiya ku je ku tada ƙayar baya ai ta fitana da ku daga can ku kare a police station to bai kamata ba kuma liman yana cewa rubutun hudu ba a ce kuma ga hajjia a police station ya zo ya bada statement ya kamata ki san cewa wato ke ma member ce a cikin wannan harka ta addini wajibi ne ki shiga taitayinki mata da yawa suna son su auri mashahurai ko masu magana da sunan addini ko malamai amma ba su shirya wa kalubalen da ke ciki ba suna ganin kawai kaman wani yayi ne ko wani abu ne na zamani da ya kawo ba haka ba ne dole zaki haƙuri ki bi Allah ki bi gaskiya kamar yadda su ma matan nan na manzo Allah sai sama ka Allah ya ce musu cewa wazkurna ma yutla fi buyutikunna ku dinga tuna abin da ake saukarwa a ɗakunanku na ayoyin Allah wato ku dinga aiki da su ku dinga karantawa kuna aiki da su kar a ce matar malami ko matar limani ko matar wani babba a cikin al'umma a ganta wata sakaka haka babu tsari babu mutunta kai bata san darajar abin da take tare da shi ba bata san darajar kanta ba waɗannan mata na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da mawaqif da yawa da suke nuna yadda suka muhimmantar da al'amarin addini yadda suka taimaki manzo sallallahu alaihi wasallam wajen gudanar da da'awarsa yadda suka fifita Allah akan kawunansu yadda suka fifita maslahar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan ta kansu lokacin da suka yi masa wani laifi irin na mata har ya zo ya ce wato yayi yaji ya bar shiga ɗakunansu suka shiga cikin damuwa da aka zo aka saukar da ayatul takhir aka ce a ba su zabi wanda za ta iya zaman hakurin nan babu cin yau babu na gobe sai abin da ya samu wata rana ma ruwa kawai ake sha da busheshen dabino wata rana ba a ana yin wata daya biyu ba a daura tukunya ba aka ce to su zaba ko dai su zaba Allah da ma'aiki ko kuma su zaba a sake su a ba su mutu'atul talaq a cikin su ba wata zaba a sake ta nan da yace musu ma ku je ku yi shawara da iyayenku kar ku yanke hukuncin da ba shi kenan ba Aisha take cewa ina ai ni akan ka ba sai na shawara da kowa ba na riga na zabi ka wato ashe ya kamata mace ta san cewa in za ta rayu da miji ko da babu abin da zai wadata ko da ba a samu kullun to ya zama zabin ta in dai tafarkin Allah ake bi to zabin ta ya zama ta fifita wannan auren fiye da kawai ta ce ita a sauwaƙe mata ita ba za ta iya ba ba za ta iya ba kuma kun ji waɗannan matan wato ƴaƴan manya ne dukkaninsu kowace aka bi nasabarta za ki ga wato mace ce sharifiya mai daraja ko ƴar malamai irin su Abubakar da Umar, ko ƴar sarakuna irin su Safiya din. Saboda haka ƴaƴan manya ne, amma Allah madaukakin sarki ya ba su wannan dama ta su zama matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ya fifita su akan sauran mata. Sannan kuma Allah ya sanya su a cikin jarabawar shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka ba shi zabin ya zabi wadatar duniya da sarauta, ko ya zabi bautar Allah da annabta, sai ya zabi bautar Allah da annabta. An ba shi zabi, ko in yana so a yi shi annabi masarauci ba sarake irin Annabi Sulaiman, ko kuma a yi shi manzon Allah wanda kuma yake wato mara abin hannunsa irin Annabi Isa. Ya zabi cewa da shawaran malaika Jibril ya zabi cewa ya zama irin Annabi Isa. Saboda haka duk wanda zai zauna tare da shi dole ya zauna da zama hakuri. Bari mu ga wasu daga cikin mawaƙifin waɗannan mata da irin yadda suka taimaka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a da'awarsa, da suka fifita addini akan komai. Bari mu ɗauki misalin Ummu Salama radiyallahu anha. Wannan mata kamar yadda na faɗa mana ta daɗe a duniya bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma mace ce mai ilimi, ta ruwaito karatu da yawa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ta yada ilmomin da ta sani musamman bayan rasuwa sayyidatuna Aisha, ita ta wayi gari, ita ce mafi shaharar mai karantawa. Tana da zurfin tunanin baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shawarwari wanda za su amfane shi akan da'awarsa. A lokacin da aka yi sulhu Hudaybiya, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an gama wannan sulhu ya ce masahabbai, to kowa ya yanka dabba sai ya aski. Mun taho da niyyar Umara amma ban samu shiga Makka ba, mai aski mu yanka dabban mu ta hadaya. A wajen sahabbai suka ga abin ya musu nauyi, sun kasa fahimta. Har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musu magana kafa ɗaya, kafa biyu, kafa uku basu yi ba, sai ya shiga cikin masaukinsa inda take, yana cewa an kusa a shiga cikin bala'i, za a yi kwarankwatsa, ina ba da umarni mutane ba sa ji. Ta ce masa, ya manzo Allah me kace su yi? Ya ce, ai na ce a yi kaza kaza kaza, ba wanda ya ce ina ganin shawara shine kai ka je ka fara yanka, ka soke dabba ka ta hadaya, kuma ka miƙa wanzami kanka ya maka aski, ka gani ba za su yi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi aiki da wannan shawarar tata, kuma haka aka yi, ba a sake cewa kowa ya yi ba, sai kowa ya je ya yi. Kun ga wato yanzu wannan ya nuna kaifin hankalinta da zurfin tunaninta wajen iya ba da shawarar da za a ci riba wajen da'awa. Sannan mace ce wadda take wato tana da baki wajen magana. Akwai lokacin da Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu ya samu labarin cewa matan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna yi wa Annabi irin abinda mata suka saba, in yi magana a mayan masa da baka, ko a mashi gatse, ko kuma ma yana magana da mace ta kikula shi a wuri a kwana, tana ta zumbura baki, tana ta harare-harare, tana jefar da magana, ba ta kula manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da Umar ya ji wannan sai hankalin shi ya tashi, ya ce Hafsa ta shiga uku, hada ita ake yin wannan nan da nayi tashi taho gidan, da ya zo ya dinga bi ɗaki ɗaki yana musu wazi. To a lokacin ne sai ita Ummu Salama ta mishi wani zance, take cewa ajaban laka ya ibn al-Khattab, dakhalta fi kulli shay'in hatta tabtadi an tadkhula baina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa baina azwaji. Tace Umar kana bani mamaki, kai komai sai ka tsoma baki abinda ba a saka ba, baka gama da gidanka ba ka zo kana shiga da gidan manzo Allah da matansa. To sai jikin Umar ya san, ya gane a to fa lalle ya zake fa, ya gane cewa to ko da ya zo da kamata ya yi, sai ya fara da yassa tukunna ya mata wa'azi. Ya je gun Aisha ya yi mata magana bata ji ba, ya je gun wace, to daga baya ya shiga gurin yar tasa ya mata wa'azi. Saboda wannan magana da ta yi mishi, ta dawo da shi cikin hayyacinsa cewa ya fa zake. Ya zake, kai ne zaka zo gidan Annabi kana bi daki daki kana yin wa'azi, kana shiga tsakanin Annabi da matansa, abu na tsakanin miji da iyali. Saboda haka Ummu Salama tana daga cikin mata na Maiki sallallahu alaihi wasallam wanda ta shahara wajen iya ba shi gudumowa a wajen da'awa. Yanzu wataƙila Umar da ya ci gaba da wannan zancen har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gan shi yana yi, wataƙila Annabi zai ji daɗi a ransa ba, zai ga cewa bai kyautata masa ba. Mu kwatanta yanzu kowaye a ce ka zo gidanka kawai ka ga wani ya shiga, ko da aboki ne yana bi ɗaki ɗaki saboda wani laifi da aka yi maka, yana tsoma baki a jiki, ai ba za ka ga cewa ya yi maka riga malam masallaci da ake cewa, ko ya yi shishigi, yauwa ya yi shishigi ko da sirikinka dai kuwa. Haka idan muka ɗauki watan Ramla ‘yar gidan Abu Sufyan, radiyallahu anha wa anhu. Abu Sufyan kafin ya musulunta an sha gogor mai da shi, an sha jidali. Yana daga cikin jagororin kafircin Makka kafin ya musulunta. A lokacin da ake wani rikici ya taho dan neman ansan diya wasu mutane da aka ce an kashe. Kafin ya musulunta ya taho gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce bari ya fara biyawa ya ziyarci yarsa a gidanta. Yana zuwa ce ke ce mata aure babanki ya zo gidan mijinki. Sai go zai zauna akan mashimfidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yana kai mazaunin shi ne zauna ta sa hannu ta cire da duman nan ko abin zaman nan. Yace lafiya wanda tace ba za ka zauna akai ba. Wurin zaman manzon Allah ne. Wato yana kafiri ba zai zauna a inda manzon Allah yake zauna ba. Ta fifita mijinta akan wannan kafirin baban nata. Saboda mai bambancin wato tamyizi tsakanin musulmai da wanda ba musulmai ba. Da alwala'u wal bara'a. Kun ga wannan mawkifi ne abun ban mamu abun girmamawa domin shi kanshi uban ya shiga cikin damuwa da mamaki yace lalle al'amarin ki ya canza daga yadda na sanki eh lalle wato irin kamar yanzu ce an shanye ta a malamai ko an wani abu makamanci haka ce ai aure dadi miji ya zama kamar uba wato yayi mamaki shi kansa da irin wannan jur'ar da ta masa ita kuma ta yi haka ne kawai dan kiyaye mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da darajarsa bata ga dacewar wato wannan kafiri ya zauna akan inda annabi yake zama ba duk da yake mahaifinta ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce mata abin da ta yi ba ta kyauta ba wanda yake nuna cewa ya karara ta akan haka kenan haka idan muka kalli wato mawkifin Zainab bintu Jahash na ga muku cewa Zainab ita ce wanda Allah ya wahayi ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure ta bayan da tana auren dan sa Bittabanni Zaid wannan mata da ta auri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta zo gidansa ta kasance ita da Aisha sun raba jam'iyya Aisha ta da jam'iyyar ta a gidan tana da magoya bayanta ita ma Zainabu tana da su kuma tana da baki da iya tsayawa ta yi magana da kishiya a tattauna tana da kuma ababan take alfahari da su in Aisha tana alfahari da cewa ni kadai ce aka aura a gidan nan budurwa ta kuma tace ni kuma daga sama Allah ya wahayin alqur'ani ya ce aure ni saboda haka lokacin da aka samu kabiyar sharrin da aka wa Aisha akai mata kazafin zina ki kwatanta ke da kishi yake wanda dama kuna takun saka sai aka samu irin wannan mummunan sharri ya fada kanta ai shikenan kin samu abin fadi ba haka bane da wuya shedan bai rinjaye ki ba yana da matukar wahala a ce ki iya mata adalci ce to dama ta ce mage ai ba ta mage bai ba fada mai gidan nan ba dama wata yarinya ce za a ce a je a dauko aure kaza ko iri kaza za a yi ta maganganu iri idan da kika zauna za ki dinga ruwaito wata waka ko kina girki kina maimaita wani zaurance dan dai a dinga yan mata da zance din da aka hadu kuma za a nemi update a wurin ki kawayen ki a ce wai me yake ciki ne da wance sai ana nan dai ana ta shari'a to amma Zainabu saboda ganin yadda mijinta ya shiga damuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan da kuma sanin girman abin da ke cikin kazafi na zina sai Allah ya taimake ta sai ta jingine wannan kishin a gefe bata amfani da wannan kishin ta ci mutuncin Aisha ko ta ƙara azazzala wutar wannan fitinar ba sai ta faɗi kalmar ta mai muhimmanci da ake ruwaitowa da take cewa asunu ahmi sam'i wa basri ma alimtu illa khairan tace ni na kiyaye kunne na kiyaye ido na ba abinda na sani game da ita sai alkhairi wannan yana daga cikin abinda aka ce hadda ita a cikin yabo da Allah yayi cewa me yasa muminai da suka ji labarin nan ba za su fitar alkhairi ba Zainabu tayi abin kirki a wajen nan tare da cewa a daidai lokacin kuma da kanwata take taya ta kishi ita kuma ta afka ita ce Hamna kisan lokaci kishe take ba ta baki wahala ba fiye da danginta wata kanwa tana can gefe tana aiko miki da maganganu ko tana yin habaici a status to kanwa ta Hamna ita bata samu wannan sharafin da ta kiyaye harshen nata ba ta auka cikin wannan mugun zance Allah ya gafarta mata ya kara mata yadda saboda wannan mawkifin na Zainabu yana nuna wato yadda ta san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kuma fahimci cewa idan aka samu wata matarsa da wani abu da za a iya shafa mata kashin kaji, to wannan kashin ya shafi a jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ta gwammace ta hakura da azababan kishin da take ji da zafin kishin da ke tsakaninta da Aisha, wannan maslaha ta ne, to ta hakura da shi saboda maslahar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To haka yake kamata mace ta kasance wajen ba mijinta gudunmuwa, ta san maslahar sa tana gaba da maslahar kanta. Dan kina kishi da ƴar uwarki ba daidai bane ku yi abin da za a zo kuma ana ganin mijin nan kuma a shi ma bai ma san darajar kansa ba, ko kuma ku tallata shi a gari. Me ina rana a ce wai mace da kishi yatta dan za su je anguwa da miji a dinga rigima akan zama a gaban mota, wasu har da kokuwa. Kowa wannan tace to ai urina ya kwana, dan haka dole ni ce a gaban mota. Wannan tace a ai na riga ki fitowa, kafin ya zagayo ya shiga magana an fara cin kwalar juna. Yes. Ana samun haka, wani ma a wurin da ake ganin mutuncinsa, wani babban dan majalisa ba za a rantsar da shi ba, matan shi suka kama rigima. Suka kama rigima ko ta su tsaya kusa da shi. Aga wannan ba daidai ba ne, sai ki haƙura, ke ki nuna kina da dattaku, ki nuna cewa ke ƴar gidan manya ce, an miki tarbiyya inda aka rene ki. Duk sanda kike yin wani abu na shirme ko rashin dattaku, abinda za a fara tunanin cewa wannan ko dai ba mata tarbiyya bane kafin aurar da ita. Wannan anya ƴar manya ce kuwa, kin ga ma iyayenki abin faɗi. Alhalin kuma sun yi iyayensu, sun yi abin da za su iya, suna raye ne ko sun yi wafati, amma dai an san sun yi abin yinsu. Bari mu tsallaka zuwa sayyidatuna Aisha radiyallahu anha. Ita ma mu dan ambaci wani abu game da mawaqif dinta na taya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'amarin da'awa da kuma kare mutuncinsa. Aisha radiyallahu anha, kamar yadda na ambata muku, ita ce kadai ya aura budurwa, kuma Allah ya tsawaita ranta. Ya aure ta tana ƴar ƙarama, kuma ya mutu ya batta kusan da ya rasu shekarta bata kai 20 ba. Kun ga tana cikin shekarunta na ganiyar ƙuruciya, kuma Allah bai taɓa azurta ta da haihuwa ba, kuma Allah ya haramta mata ta yi aure a bayan shi da ita da sauran matan. Saboda haka iya rayuwarta bata sake yin wani aure ba, gashi sai ta rayu har shekaru wajen 60 ko 70, wajen shekara 68 ta yi a duniya. Ma'ana cikin shekaru 68 ɗin nan, kamar shekaru 50 duka ta yi su ne ba tare da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Mun kaddara ya mutu ya bata ƴar shekara 18. Saboda haka shekara 50 ta yi babu miji, babu uba, malama, dattijuwa a cikin mutane. Ta yi karantarwa, ta yi wa'azi, ta yi da'awa. Galibin ƴaƴan Madina, ƴaƴan sahabbai, da ƴaƴan danginta, da ƴaƴan ƴan uwanta, da ƴaƴan ansaru, ita ce malamarsu. Irin mutane irin su Urwa, mutane irin su Abu Salama ta ɗan Abdulrahman, mutane irin su Amra, da waɗanda suka sha ilimi mai zurfi a wurinta, wanda har yau duniyar musulunci tana can aure duka wannan ilimin. Wato da Allah bai bata haihuwa ba a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, bata tsaya ta dinga nunkufarci, ta dinga neman ta da zaune tsaye, ko ta ce ni a sauwaƙe min in je ina so na ga zuriyata. Sai ta yi amfani da wannan damar, sai ta naƙalci ilimin annabta. Ilimin da annabi yake da shi sai da ta ɗere shi kusan gabaki ɗaya, kamar yadda Abu Musa al-Ash'ari yake cewa, ma ashkala alaina ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallama hadithan illa qad wajadna indaha minhu ilman. Babu wani hadisi da zai kawo mana tangarda maka kuma gun Aisha Musa bai sai mun samu tana da ilimi akai. Haka Zuhri yake cewa, law jumi'a ilmu Aisha ma ilmi azwajin nabi sallallahu alaihi wasallama wa ilmu sa'irin nisa'i lakana ilmu Aisha afdal. Inda za a da ilimin dukkanin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a waje guda, da dukkan ilimin duk wata mace malama a duniya a aje shi gefe guda, a aje ilimin Aisha ita kadai gefe guda, sai tafi nasu yafi nata yawa, nata yafi nasu yawa. Wannan duka ta yi amfani da damar da ta samu, kuma ta yi istiglalin jarabawar da Allah ya mata, domin jarabawa ce a gun ƙiyama ce. Kamar yadda babanta ya gaya mata, yace kina ƙiyama ce kyakkyawa, wanda ta samu fuska a wurin miji yana ji da ke, tsakankanin kishiyoyi dole ki hakuri da abin da zaki gani dole ki hakuri ba zai kike kuma duk wannan dadin da kike ji da wannan damar ko baki da wata matsala ba dole ne ki hakuri da abin da zaki gani to da gaskin kuma karin jarabawa shine babu haihuwa ya kuke gani ku mata idan aka ce kina tsakankanin kishiyoyi ko baki haihuwa wani irin gori ne ba zaki ji ba sai to ne gidan nan ma dai wani namiji dan uwan shi ya ƙara aurewa sai mun muna mu san da mace muke da nayi uwan mu ko da namiji ba za a yi ta yin miki da zance iri daban-daban to kada wannan ya karya azimarki sai ki nemi me zaki yi wanda zaki amfana sai ta tashi sai ta yi ilimi ta ci gaba da karantarwa sai Allah ya bata wannan falalar da muke jin labari a yanzu Abu Salama ta dan Abdulrahman dalibanta yake cewa ma ra'aitu a'lama bi sunani rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wala afqaha idza uhtija ilayhi wala afqaha ra'ayin idza uhtija ilayhi wala a'lamu bi ayatin fi ma unzilat wala a'lamu bi faridatin min aisha shi maganar sunna maganar in za a bada fatawa ayi tunani a fadi magana ta ilimi maganar duk wata aya a san yaushe ta sauka akan me ta sauka da gado yace ban san wanda yake Aisha sanin wannan ba wannan ko malami ne cikin manyan malaman Madina yake fadin haka wanda ya karatu a gabanta saboda ka Aisha ta kasance wato kamar yadda Zahabi yake ce mata wa kanatir rajulatan minan nisa'i mace ce tamkar da maza a cikin maza ma sai an bincika yake samun irinta sahabbai da dama sun ba da fatuwa ta musu gyara sa Abu Huraira sa Abdullahi dan Umar suwa da sun bada ma fatawa tace ba haka bane tace gyaran su saboda zurfin ilimin ta to sai ta zama ta ci gaba da karantar da wannan ilimin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da ita a dalibai sun ta zuwa wurin ta daga garuruwa mabambanta da haka idan ke malama ce kika aure wani babba cikin malamai ko limamai sai ki taya shi aikin karantarwa ki taya shi aikin karantarwa akwai wani mashhurin malami ba san ku kun san shi ba ana ce mishi Abul Hajjaj al-Mizzi al-Mizzi babban malami ne a karni na 8 ya rasu 742 ya kasance ya aure wata mata malama wannan malama da ya aure ta sai ta kafa islamiyya ita ma a gidanta tana haddatar da mata alqur'ani tana koya musu ibada tana koya musu tsarki irin yadda dai matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi wannan aikin ta haifa mishi kuma ƴaƴa ta musu tarbiyya su ma suka zama irinta a sanadiyar haka malamin nan baya ji maganar kowa sai maganar ta dalibai ma suna sanye wani abu gunta yake zuwa kamar inda yake cewa mijin malama ko kuma mijin hajjiya to haka da Allah ya mata rasuwa malam bai sake lafiya ba sai da ya bita watan su tara tsakanin mutuwar sa da mutuwar ta kuma hasali ma kabarin da aka yi mata sai ya ce don Allah a bar nan wajen na wani ina nan tafi ka a rufe kowa ba dai abin da baki so ki shi ya ba to ki bi miji ki gani na fata kun fahimta wato ana so ki kasance mai taya mijinki aikin da yake yi na addini kar ki zama mishi tangarda ko ki zama mishi wata mushkila yana fama da mushkilolin al'umma kuma in yazo wajenki ke ma ya saki samu wata sabon mushkila Maimuna radiyallahu anha ita kuma abinda ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har sai da Allah madaukakin sarki ita ma ya sokar da aya ya yaba mata mun ji cewa ita ce karshen wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aura farko mijinta wani mutum ne da ake ce ma Mas'ud ibn Amr al-Thaqafi da ya rasu ta aure wani isake rasuwa afwan wancan ya sake ta ta aure wani ya mutu yana kafiri ma lokacin ba a hana abin nan ba to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya aure ta ko da ya aure ta shekarar ta 26 da haka mace ce a cikin kuruciyar ta ita ma amma sai ta lura yana ji da Aisha yana tsananin kaunar sai da tana Aisha sai ta ce to ni na baka kyautar kwana na ka ba Aisha duk in ranan kwanan ta yazo to wurin Aisha yake zuwa babu komai sau ɗaya kawai yake zuwa gunta a wata nabi ce to shikenan kin ce haka babu komai wannan abin da ta yi wato lura da abin da mijinki yake so ki taya shi san abu ai yana da wahala ga mace ta sai mijinta san kishiya ko yana da wahala gaskiya kam amma kika idan Allah sai ki samu daukaka Allah yace wa inimra'atu khafat min ba'liha nushuzan aw iradan fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulhan wa sulhu khair akan ta ka sokar da wannan Allah yace idan wata mata ta ji tsoron kada miji ya kauda kai daga barinta ko kuma ya hutsare mata ta rasa gane kansa Allah yace babu laifi su yi sulhu ta yi kyautar kwananta ko na abu makamanci haka Allah yace sulhu alheri ne kunga bai ta kai ta wannan ba na san wannan shine shahara amma bai ta kai ta taba yi ba wurin ba ku na labari Safiya radiyallahu anha na ga muku ta kasance tana fuskantar challenges wato kalubale a cikin kishiyoyi saboda jinsinta in ta wuce Aisha tace oh ina rasa mai gidan nan ya gani agun wannan gajeran Annabi yace kin fadi maganar da in aka saka ta a cikin ruwa ya ta mai da ruwan teku ya zama kamar kwata saboda wari yace ina ruwanki daga gajarta wata rana Zainab ta ce mata ai Yahudawa Annabi yace kika ce mata ai Yahudawa kika ce mata ai Yahudawa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai da wata ɗaya bai magana da Zainab ba bai shiga ɗakin ta ba har sai da ta cire kwalliyar ɗaki gaba ɗaya kamar a ce a cire gado a jingine a cire kabet a jingine ta daina kwalliya ta daina wanka wata ɗaya manzo Allah sai zama baya kula ta akan wannan abin da ta yi saboda kawai ana tafiya wai raƙumin Safiya ya kasa tana ta kuka Annabi na ta bata hakuri ta ki hakura Annabi na ta bata hakuri ta ki hakura sai ya je gun Zainab ita kuma tana da raƙumi har da extra yace ki alama ya uwaki wancan abun hawa mana tace wallahi ba nan ba Yahudiya aran abun hawa na ba ba ta yi tunani ba ta faɗi magana Annabi yace kika ce mata ba Yahudiya sai Annabi ya tafi shi rabu da ita sai da manzo Allah ya yi wata guda baya ce mata uffa saboda takaicin abin da ta yi ya hora ta kenan ko to ita ma Safiya akan wancan kukan da ta yi da ta ga cewa sanadiyan kukan ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya je ya shiga damuwa domin a sanadiyar damuwar ta ne har ya je neman mata mafita har aka samu wannan damuwa sai ta samu Aisha ta ce to zan baki kwana na saboda ki taya ni bashi hakuri wato sun fahimci psychology yadda yake kauna Aisha hatta sahabbai haka suka ce muna kintatar rana Aisha mu kawo mishi kyauta saboda kaunarta da yake manzo Allah baya koyi kaunar da yake wa Aisha har Umar ma haka yace ma Hafsa yace karki damu dan kin ga yafi son tafiye da ki wallahi gurin nake an kana jara take audu aminki wa habba ila nabi sallallahu alaihi wasallam to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san cewa yau kwanan Safiya ne amma dare na yi kawai sai ga Aisha ta ci kulliya ta sharbo turare kawai ta shigo yace lafiya tace ka gane mana an bani ki sadakan wannan kwanan ne sai to madalla samu riki zauna to shine sai ya ga wa Safiya cewa kar ta ji komai ya yafe mata ita ma amma ita waccan da tayi wannan mummunan maganar sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wata guda baya kula ta al-Imam an-Nasa'i fitar da riwaya tayi kuka tayi banbaki ta bada hakuri daga ya muku sai ta cire gadanta daga wurin tace mai amfanin gadan mai gida kuma tunda baya shigowa ta cire gadan ta nada da duma ake ci mishi ko mai sunan abun gado din nan bedsheet ta nada bedsheet din ta aje gefe guda ta kama kwanciya kasa waɗannan ƴan uwa musulmi ƴan uwa na iyayenmu mata suna daga cikin ababen da zamu iya hararowa a gurguje haka na irin yadda waɗannan mata suka tarairayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suke ji da shi suke kuma kokarin su ga cewa sun taya shi abinda Allah ya daura masa na muhimmar sauke sakon nan shi yasa sai Allah ya musu da suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan kyautatawar sai kuma Allah su ma sai kyauta musu shine sai Allah ya ce mushi la yahillakan nisa'u min ba'd wala an tabaddala bihinna min azwajin da ba an ce mishi duk matan da ya ga dama ya aura ba to da aka ba su takhayiri suka zabe shi suka dinga rige-rige wajen taya shi aikin da'awa din nan da karantawa da Allah ya ga kyakkyawan niyyarsu sai Allah ya ce to daga yanzu ba za ka iya sakin kowace daga cikinsu ba ko ba za ka iya ƙara musu kishiya ba ka bar su kawai matanka ne a duniya ko matanka ne a aljanna wato saboda alherin da suka yi Allah ya musu wannan alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi me ya kada alkhairin a ce Allah ya yi wahayi ya ce ka amiki kishiya ya raki ji ai raki kake kan dan duniya babu wanda kai wannan ma yafi miki aljanna ke kan yafi miki a ce an miki wahayi an ce zaki shiga aljanna ba haka bane saboda nan duniya babu musiba a gundiya mace ta ji labarin an ce mijinta yana son wata babu musiba kamar wannan ba haka bane to maza kuma dole sai dai hakuri saboda maza in namiji ya ganshi Allah bai yi shi dan ke kadai ba magana ta gaskiya in kin ga ma ke kadai ce kawai tsotsayi ne ba shine asali ba yawwa to yan uwa masu albarka a ƙarshe abinda zamu cira na darussa a dunkule shine mata su sani cewa gidan malami ko gidan mai da'awa ko gidan duk wani jagora da zaki je ki aure ko zaki kai diyarki ki sani cewa ba wai kin kaita kawai za a zauna da'i kawai za a ji ba akwai kalubale akwai tadhiya akwai sacrifice da za ta yi na abin da ya shafi zuciyarta abin da ya shafi tattalin arziki yau da gobe abin da ya shafi mu'amala akwai mutumin da yake saboda girmansa kullun yana yin baki zaka kullun gidan shi cikin dafa abinci yake shikenan kin zama kamar wata mai restaurant baki da aiki sai dafa abinci akwai wanda kuma saboda girmansa kullun ma baya nan tafiye tafiye yawan zuwa meeting yawan zuwa nan aje can aje can ke kina ganin wai kin aure babban mutum amma ba kya ganin shi akwai manyan mutanen da wani sai yayi wata shi da matar shi bata ganshi ba in ya shigo gidan kuma kamar daga shigo mu zuwa yanzu din nan ya gama abin da zai ya fita saboda in zai zo gidan dole sai dai a yi list din bukatu da an zo kawai a gabatar mishi wane yana son kaza wance za ta za a yi mata kaza wane za a kai shi asibiti wane za a biya mai kudin makaranta shikenan ya musa alat kawai ta ne zaka suke hakuri da shi saboda akwai tadhiya waɗannan mazajin da kuke ganin su talakawa wanda kullun suna nan da ake rena su ba a san su wasu nan sun fi amfani kullun mijin kina jin dumin shi kullun yana kusa da ke amma irin wannan ba a ganin falalarsa ana ganin ai kawai miskini ne ai ba kowa bane amma in reality ya ma fiye miki irin mafi yawan manyan mutanen saboda haka ki sani akwai tadhiya daga waje ana ganin cewa kin more ko ke kuma kin san irin da kike fama sannan saboda matsayinsa din nan a cikin al'umma ki sani da cewa kamar yadda na ambata yanzu din nan lalle fa akwai wata wacce take son shi akwai wasu dangi da ke son su ba shi ya akwai wata wanda shi ma zai gani zai ga cewa wannan ma za ta dace da irin tsarin shi za ta dace da ci gaba da taya ki aikin da kike saboda kai ki shirye cewa in ma ke ce ta farko za ki ga ta biyu in ma ke ce ta biyu za ki iya ganin ta uku haka dai saboda zai je wani gari ko wani sha'ani ko wata harka sai kawai a ce to ai Allah gafarta malam dama an shawarta akwai wata ustaziya anan ana ganin ba wanda ta dace da kai sai ita da wani malamin islamiya ne yake santa amma bai da kusisi sai ko ki ganshi ya dawo da amarya sai ki shirya wa irin wannan wani irin wato goyen baya zaki bashi dan ganin cewa amaryar nan an seta ta ita ma ta bi yadda ya kamata ba wai ki zo ki fara rigima da wanda ta yi sa'in bata musa an yake ba tun ta zama matan mai gida yanzu to ta zama yar uwarki ki taya shi seta ta dan ta fahimci rayuwar ita ma sannan akwai kuma buƙatar as-sabat al-akhlaqi wad-dini ki zama kina da jajircewa a cikin halayyarki da ɗabi'unki da mu'amalarki da kuma jure wahalhalu kamar yadda muka ambata game da gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ana yin Aisha take ce masu urwa muna yin wata biyu zuwa uku ba mu hura wuta ba uru yace ya kuke rayuwa gaggo tace sai dai mu sha ruwa mu ci da biyu to don Allah yanzu wace ce ta iya hakurin koda mako guda a ce ba dora tukunya ba a ce ta yi hakuri tun tana ganin darajar mijin nan ta ga cewa babban mutum ne mutumin kirki ne bawan Allah ta dauka yanzu wannan wata jarabawa ce abinda aka samu ayi amfani da shi abinda ba samu ba a hakura na tabbatar kafin makon nan guda zai wuya ba a ji shi da ita a cikin mutane ba idan ma bata tafi ta kai ƙara gidansu ko wurin sirkai ko gidan liman ko kuma uwa uba wajen alƙali cewa ba abinci saboda sai an jajirce sai an yi hakuri da damuwa da za a gani shi aure abinda ake so tun farko mu fahimci cewa ibada ce zamanki a gidan miji din nan da biyayya da kike masa Allah ne ya ce ki kuma babu wurin da yafi miki falala kaman wannan rayuwar an tambaye sai da tuna Fatima radiyallahu anha cewa me mafi alkhairi game da iya mace cikin ɗakin mijinta mana inda ba ta ganin mutanen waje su ba sa ganin ta to duk abin da mace za ta yi a duniyar nan koma bayar ta kasa koma baya yake ga ta kasance uwar gida mahaifiya wanda za ta kula da mai gida kuma ta yi tarbiyyar ƴaƴan da aka haifa dukkanin mu maza da muka cika duniyar nan ai dukkanin mu haihuwar ƙiyama ta ne kuma dukkan mu tarbiyyar ƙiyama ta ne ma'ana da iyayen mu mata ba su haife mu su kaman tabiya ba za mu zama abin da muka zama duk wanda kika ji shi komin komin girman sa to ɗa ne ga mace namiji dan uwan shi bai haife shi ba kuma tarbiyyar mace ne ashe kin ga muhimmar ki a cikin al'umma babba ce saboda haka kullun ake ƙara tuna muku ku san wannan matsayin da Allah ya baku kuma ku rike shi ku ririta shi dan ku samu alkhairi duniya da lahira duk sanda yaya suke wani abin arziki kafin a yaba musu sai an yaba muku kafin a musu addu'a sai an muku addu'a sai an ce kai Allah ya ji kan mahaifanka kafin shi a ce Allah ya ji kansa sai an ce kai aiko kai mutumin kirki ne kafin a ce haka sai an ce iyayenka sun maka tarbiya haka nan duk sanda aka ga mummuna sai an fara zargin cewa su ne ba su yi aikin da ya kamata ba saboda haka muhimmancin uwa mahaifiya mata aure a gida ba abu ne da yake kankani da za a gama zance a kan shi a nan wajen ba wannan kawai ɗauka yanzu wannan wani ɗan taƙaitaccen matashiya ne na yi gashe malaminmu na san zai ƙara batutuwa masu muhimmanci ƙwarai ga wannan matashiya ina muku addu'a ubangiji Allah ya shi muku albarka a rayuwarku da zuriyarku da ƴaƴanku da sirkanku da jikokinku da kishiyoyinku da sana'o'inku Allah ya sa mu gama lafiya yadda Allah ya haɗa fuskokinmu a nan Allah ya sa muna cikin wato ni'imar Allah da baiwarsa da kuma abinda annabi yake cewa mala'iku suna yawo dinda suka ga an tare ana ambaton Allah ana karanta Qur'ani ana fahimtar sa za su rubuta sunayen waɗannan mutane a cikin waɗanda Allah ya yi musu baiwa ta musamman ta yarda da su ta yafe musu to Allah ka sa mana cikin da za a yafe mawa Allah kuma ka sa mu tabbata cikin addinin musulunci da sunna Allah ya sa kuma mu gama lafiya kowa na da bukatunsa na alkhairi Allah ya biya mana gabaki daya nagode da wannan dama da aka bani wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullah